sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 12 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz kanan labarai.
To Hadiza, wani bom da ya fashe a Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya Laraba yayi sanadin kashi akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40. An nada babban hafsan sojan kasar Russia a matsayin jagoran dakarun da ke yaki a Ukraine jiya Laraba. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kasar Uganda a matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na karshe.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Niger ta bayyana shirin fara rajistar kananan makaman da ke hannun fararen hula da nufin karfafa matakan zuba ido akan makaman da ke yawo a tsakanin jama'a. Sannan kuma a jihar Sokoto, yan bindiga sun yi wani babban sun kashe wani babban malamin addini sun mishi kisan gilla tare da tarwatsa garin ruwa da dama. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, alheri zata shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin waje a Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya Laraba yayi sanadin kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40. Khalid Jadran, kakakin 'yan sandan birnin Kabul, ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu. Ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na Afghanistan. Wani asibitin agajin gaggawa da ke kasar Italiya a Kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikkata. Mun karɓi marasa lafiya sama da 40 a asibitin, yana da wuya mu iya sanin adadinsu na ƙarshe. Muna ci gaba da aiki, inji Stefano Soza, daraktan ƙungiyar agaji na ƙasar. An nada babban hafsan sojan ƙasar Russia a matsayin jagoran dakarun da ke yaki a Ukraine jiya Laraba. Wannan mataki ne da ke nuna rashin gamsuwar fada Kremlin da yadda ake gudanar da jagoranci a halin yanzu da kuma kurakurai a aikin soja. Ma'aikatar tsaron Russia ta faɗa a jiya Laraba cewa an nada General Valery Gerasimov a matsayin sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Ukraine. Shi ne babban hafsan hafsoshin sojin Russia. Kwamandan da ya gada shi ne General Sergei Sorobkin. An rage masa girma, ya zama mataimakin Gerasimov tare da wasu general guda 2. Yin garan bawul ɗin da ya alama ce da ke nuni da cewa har yanzu shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya yadda da shugabancin manyan sojojin ƙasar da suka fuskanci suka kan irin rawar da dakarun ƙasar ke takawa a rikicin. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana ƙasar Uganda a matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe. Barkewar ƙwayar cutar nau'in Sudan wanda ya fara a watan Satumba bara yayi sanadin mutuwar mutane 55. An bayyana haka ne a wani taro a gundumar Mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar Ebola nau'in Sudan karo na 5 a ƙasar Uganda. Dr. Jane Ruth Aseng, ministan lafiya ta Uganda, ta ce manyan abubuwa da ke haifar da yaduwar cutar su ne kamuwa da cutar a cikin gida da kuma taruka a wurare masu zaman kansu. Jiya Laraba aka cika kwanaki 113 da fara barkewar cutar Ebola da kuma kwanaki 42 da sallaman mutum na ƙarshe da aka tabbatar ya kamu. Kasar ta samu labarin da aka dade ana jira.
I now confirm that all transmission chains have been fully interrupted.
Tace yanzu na tabbatar cewa an rufe dukan hanyoyin yada cutar, kuma zan yi amfani da wannan damar wajen shelar cewa an kawo ƙarshen barkewar cutar, kuma yanzu Uganda ba ta da cutar Ebola. Gundumar Mubende ta yi rajista adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da marasa lafiya 64 da mutuwar 29.
Madalla, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin fara rajistar ƙananan makaman da ke hannun fararen hula da nufin ƙarfafa matakan zuba ido a kan makaman da ke yawo a tsakanin jama'a. Wakilin muryar Amurka Sula Mumun Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A sanarwar da aka fitar a wannan mako, ofishin ministan cikin gidan Nijar ya bayyana shirin fara rajistar ƙananan makaman da ke hannun farar hula daga ranar 20 ga watan nan na Janairun 2023. Saboda haka ya zama wajibi mutanen da suka mallaki bindigogi da harsasai su gabatar da su a ofishin kamfanin Sonima domin su yi rajista, wato markash, kamar yadda kungiyar Sai Dawo ta umarci kasashe mambobinta. Daraktan kula da sha'anin doka a ma'aikatar cikin gida Malam Zabai Alhaji Ibro ya mana ƙarin bayani akan manufar wannan shiri.
Markaji yanda kuka sa ake samu mota nimo matrikil, haka ne markaji yake, lamba ce ake nuhin a yi ma bindiga. Ma'ana mutum ya kai bindiga shi ga yanda rijijina da ta Sai Dawo take, ana sa logo shaida ta Sai Dawo. Sa'annan kamar ga abin da ya shahi horar hula, ana sa code na Niger shine NA. Sa'annan abin da ya shahi horar hula, ana rubuta civil kamar CEV, sai a rubuta mata wata lamba kamar wani immatriculation ne.
Ayyukan rajistar waɗanda a watannin baya aka aiwatar da makamantansu ga wani rukuni na jami'an tsaro abu ne da atake aka ga fa'idarsa.
Wannan markajin an yi magard republican, ina kyautata zato an yi majandarmeri, polis su ma suna nan gai kaɗan-kaɗan, suna su da an kai ba a tai ko ina ba an taɓa ganin unhwanin shi, saboda bindigogin Niger an taɓa sata su cikin yan hayaniya da ake samu da yan ta'adda, an taɓa tsintarsu a Mali kuma aka maido a Niger, saboda akwai lamba ta cewa bindigogin Niger.
Shugaban jam'iyyar PNPD a Kalkasa Intinikar Alhassan, wanda ke zaune a ɗaya daga cikin yankunan da bindiga ke zama wani makamin kare kai daga aika-aikar ɓarayi da ta 'yan fashi, ya yi na'am da matakin na mahukunta.
Saboda wannan zai ba da dama a san cikin yanki duka wane ne ke rike da bindiga, zai inganta zaman lahiya cikin yankunan namu da an yi wata ɓanna, umma wani ne aka halbe a san ko suwa suka halbe shi. Duk wanda bai yi rajistan bindiga tai ba, kenan za a ɗauke shi bandi ne, ɗan ta'adda ne, ko kuma terrorist ne, kenan dole gwamnati za ta ɗauki hukunci gare shi.
Kafin zuwan ranar rasoma, ayyukan rajista ma'aikatar cikin gida na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin samun haɗin kan al'umma.
Yan ƙasa su tai su yi abin da ya rataye ga wuyansu. Wanda kaga kun bai son a sa ido akan bindiga, to akwai tuhuma da ya kamata ɗaya, biyu, har uku mu da muke iya kan shi. Ko dai na ɗaya mutum ne mai niyya ya yi unhwani da bindiga shi cikin wani aiki wanda ba na kware ba na ta'asa, ko kuma mutum ne wanda yalla ya samu bindiga kuma ya saida ba cikin ka'ida ba, in an ce a kirawo shi a taho a yi wani bincike bai so, ko kuma mutum ne wanda bai so a yi ka'ida saboda misali bai so ya biya lahon ƙasa.
Jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da kasashen da ke fama da rikita-rikita irin su Libya, Mali, Burkina Faso da wani bangare na Chadi da Najeriya na matsayin wani wurin da masu safarin makamai ke yada zango a kan hanyar su ta shigar da bindigogi a kowace daga cikin waɗannan ƙasashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Gaida Salamun Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hafiz ɗauke da kashi biyu na labaran duniya.
Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif ya yaba ƙasashen duniya jiya Laraba bisa alƙawarin da suka yi na dala biliyan 9.7 a taron da suka yi a wannan makon a Geneva domin tallafawa ƙoƙarin Islamabad na farfaɗowa daga mummunar ambaliyar ruwa da sauyin yanayi ya haifar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da Sharif da ya jagoranci taron na yini ɗaya a ranar Litinin tare da wakilai daga ƙasashe da dama, cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasa da ƙasa da kuma masu ba da taimako masu zaman kansu sun halarta. Sharif ya shaida wani taron manema labarai a Islamabad cewa ƙididdiga alƙawuran da aka yi na ƙarshe sun zarta abin da aka zata daga masu ba da taimako na ƙasashen waje don samun rabin dala biliyan 16.3 da ake bukata a cikin shekaru uku masu zuwa don farfaduwa da sake ginawa daga ambaliyar ruwan. Ya ce sauran kudaden za su fito ne daga albarkatun cikin gida na kasar. Bankin Raya Musulunci, Bankin Duniya, Saudiya, Faransa, Amurka, China da Tarayyar Turai na daga cikin manyan masu ba da taimako. Jami'an Pakistan sun ce kusan kashi 90 cikin 100 na alkawuran da aka yi lamuni ne na ayyuka. Daga ƙarshe, a farkon wata mai zuwa ne ake sa ran za a fara aikin sake nazarin manufofin Amurka game da ƙasar China. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kuduri a ranar Talata na samar da wani kwamiti na musamman kan China da ƙuri'u 365 masu goyon baya da 65 da ba sa goyon baya. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya zaɓi ɗan majalisa na jam'iyyar Republican Mike Gallagher ya jagoranci aikin kwamitin. Mutane da yawa sun nuna sha'awa na yin magana da shugabannin Republican na majalisa a wannan safiya, kuma mutane da yawa sun nuna sha'awarsu. Na da ƙwarin gwiwar cewa za mu samu kyakkyawan gungun mambobi masu himma da suke da alaka da batutuwan da muke fuskanta a halin yanzu, in ji Galaga a wata hira da sashin Mandarin na BOA. Galaga ya shaidawa BOA cewa kwamitin na sa ran gudanar da zamansa na farko daga farko zuwa tsakiyar watan Fabrairu, kuma zai hada da 'yan majalisa daga bangarorin biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, yayin da kwanaki ke kara matsowa ga zabukan da za a gudanar, su kuwa 'yan bindiga sai ci gaba suke yi da tarwatsa garin ruwa, suna kisa tare da korar mazauna garin ruwan. Jihohin Arewa maso yammacin Najeriya ne suka fi fuskantar wannan matsalar, inda a jihar Sokoto 'yan bindiga suka yi wa wani babban malamin addini kisan girla tare da tarwatsa garin ruwa da dama. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankulan 'yan Najeriya, duk da yake kasar na ci gaba da hada-hadar gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan shekara. A yankin Arewa maso yamma, jama'a na ci gaba da kokawa ganin yadda matsalar ta gagari jin magani. Duk da yake mahukunta suna cewa suna kokarin samar da mafita, inda yanzu haka jama'a ke kaura cewa garuruwansu, kamar yadda 'yan bindiga suka tarwatsa wasu garuruwa a jihar Sokoto a wannan mako. Habibu Halilu Modaci, dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar mulkin Isa, ya ce sun yi ta kai koki akan wannan matsalar, amma abin kamar an shuka dusa.
Yanzu magana da muke maka yau din nan da muke maka magana, an halbice mutum biyu garin Bargaja, sannan garin Modaci an kashe mutum guda, haka kuma an kashe mana wani babban malami a wani ƙauyen mu. An kora mutane kusan fiye da 15. A halin yanzu muna da garuruwan da sun ka tashi Modaci, Dan Zanke, Lugu da kuma Turba. Idan haka sun ka ci gaba har lokacin da za a yi zaɓe, to muna tabbatar ma duniya cewa ko da za a yi zaɓen nan ne a waɗannan yankuna, to ba za a sami sakamako mai kyau ba.
Wani abu da ke ɗaure kai shine yadda kokiyar jama'ar da abubuwan ke shafuwa ke zama kuwar kabanza, kamar yadda irin su Bashir Altin da Guyawa, shugaban rundunar adalci a Najeriya, ke gani.
Ce gaba cin zakutan waɗanda kullum sai an kashe mana mutane. Babu garin da ya rage yanzu in ba cikin garin Isa ba, babu garin da ya rage in ba cikin garin su Amurna ba. Ai, babu kiyasi, ina tabbatar maka gari 16 yanzu ya tashi ya komo cikin garin Isa, tabbas. Suna nan makarantar na firamare na cikin garin Isa. Babu kowa mai diba su, babu wanda ya ce ku ci kanku, babu wani duk wani mai iko garin nan ba shi ciki. Wannan shi a halin da muke ciki. Amma yanzu Maraicen na ina ka samun tabbaci wani shina gona ta yi bakin gari, ya ce ga sojoji can kayan mota 15 sun ta sama idajin na gabacin Sokoto gehen Bargaja.
A yankin jihar Kebbi ma batun ɗaya ne, musamman a kudancin jihar, kamar yadda wani mazaunin garin Sakaba ya shaida min.
A halin yanzu gaskiya muna cikin zaman da a halin yanzu, domin kowa da wani lokaci mutane dai kowa gudu yake.
na yau daban na gobe daban. To gaskiya garuruwan da suka bar ƙauyukansu gaskiya suna da yawa, akwai Kwankwane, akwai Kaciko, akwai unguwar Cito, akwai unguwar Shajoro. A takaice gaskiya garuruwan da aka bar nan ƙauyukan garamu gaskiya gari ya gari goma sha biyu a halin yanzu nan. Duk sun koma cikin garin Sakaba, wasu dan kolo wurin soja, wasu Ayu, wasu kuma Bena.
Sai dai rundunar 'yan sanda a jihar ta Kebbi ta fitar da wani bayani mai sa hannun kakakinta Superintendent na 'yan sanda Nafi'u Abubakar mai nuna cewa kwamishinan 'yan sanda ko a wannan mako ya ziyarci yankin na kudancin Kebbi domin auna yanayin tsaro da kuma ƙara inganta shi. Na yi ƙoƙarin janta bakin hukumomin tsaro a Sokoto sai dai abin ya ci tura. Amma rundunar 'yan sanda a jihar ta bakin kwamishinan ta Muhammad Usainu Gumel ta yi ta bayar da tabbacin ƙudurinta na ƙarfafa samar da tsaro a duk faɗin jihar.
Hakika 'yan sandan jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci na suna ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan da aka ɗora musu, shine na tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan jiha.
Yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin zulumi tare da zura ido su ga irin wayar da mahukunta za su nuna a gudanar da zaɓuka a yankunan da yake lokaci na ƙara matsowa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Yanayin rayuwa na ƙasar Kamaruwan da muke ciki a yanzu, muna cikin matsala. Kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala.
Ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki.
Hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana. Hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fata iyali na lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta 2 a shekara ta 2023. Yau shirin domin iyali ya isa ƙasar Kamaru domin jin abin da ya zame wa al'umma riƙawuya a shekarar da ta gabata da kuma inda al'umma ke buƙata hukumomin ƙasar su sa gaba a wannan shekara domin ingancin rayuwar iyali. Batutuwan da suka ambato sun haɗa da tsadar rayuwa, rashin aikin yi tsakanin matasa, rashin isassu da kuma ingantattun cibiyoyin jinya da dai sauransu. Ga abin da waɗanda shirin ya yi hira da su suka shaida wa wakilinmu Muhammadu Rabi'u.
Abin da zan iya faɗa dai yanayin rayuwa na ƙasar Kamaruwan da muke ciki a yanzu, muna cikin matsala. Matsala ma ba iyaka, ba mu san iyakacin shi ba. Na farko muna da matsalan abinci ya yi tsada, abinci ya yi tsada fiye da yanda kake tunani. Kaga kaman mai, sukar, shinkafa, fulawa, kai in muka koma daga filin gona, gyada, masara, hatta su ganyen miya, wannan sabulu, kai omo wannan da ake sai da shi $5 yanzu ya zama $10, ka gani? To muna cikin matsala, muna roƙon gwamnati da ta duba mana wannan rayuwa da muka shiga ciki. To ga babban ma matsala kuma, kaga rashin lafiya idan ya shiga. Duk yanzu talakoki suna kwance a gida, wallahi ba su da hanyar da za su tafi dafta, domin magani ya yi tsada. Maganin da za ka saya da $50 yanzu she ka saye shi jaka. A hakan ma wani za a rubuta maka maganin maka nema ma babu shi, ka gani? To wannan rayuwa muna cikin matsalolin rayuwa yanzu, aka talakoki da yawa suna kwanci a gida ba inda za su yi su tunkari dafta. To muna roƙon talaka, kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala, yanzu kan rayuwa kan gaba ɗaya ne babu mai kuɗi ba talak, tunda mai kuɗin ma cirewa yake yi ya saya, babu farashin shi shi daban, duk farashin ɗaya ne da na kuɗin da mai talakan. To kun gani mai kuɗin ma shi ma cire yake saya, kaga shi ma ya shiga cikin rayuwa mai matsala. Muna roƙon gwamnati da Allah da a duba, a tausaya mana, a sassauta mana wannan rayuwa da muke ciki. Albarkan wannan sabon shekara da muka shiga,
Nene Muhammadu Sanusi a jihar Gaundare wanda aka sanci da sunan Sarkin Goro bafadin Sarkin Gari. Ni matsalan da nake gani abinda yake tafe da matasa dai abinda suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki. Don yau duk wani matsalan da ake ciki da matasan nan ba su da abin yi ne. Yau duk ɗan su fitunun da yake tashi a jihar mu nan duk rashin abin yi yau gwamnati ta samu musu abin yi na ga dai kam wannan sungurlun aikin da gwamnati ta ba su ma ya ishe su ba za su je su shiga wani hanyar da ba daidai ba. Su shaye-shaye kwace ta nan wani dukan mutane ta nan wani fashi ta nan nan duk wannan Allah dan gwamnati ta samu musu abin yi kam to wannan kan dai za a tsira ta nan kam gwamnati ta yi kokari wannan shine fatan da matasa suke so su ga gwamnati ta magance musu to na biyun shi kuma maganan tsadar rayuwa wannan ma matasa na fama gwamnati ta ga matsalan yau kayan abinci ya hawa karbar rashawa ta nan duk shine da ya bata mutane rayuwa shine matasa suka ce to suka yanzu abin da suke neman gwamnati ta gane musu tsadar rayuwa da karatu man gwamnati duk ta yi kokari banan nan kam duk matasa da yara da manyan gwamnati ta sauke wayannan kan an yi kokari ana ta fama da shi shi kam an magance shi alhamdulillah gwamnati kan shede mu mata godiya ta wannan bangare ba mu da matsala da ita ta nan alhamdulillah mun gode
a matsayina dai na magidanci abinda gwamnati ta kafa yake kawo mana cikas a rayuwar mu na yau da kullum wato a iyalan mu a gidan mu kuma 2023 muke fatan mu ga gwamnati ta magance wannan abin saboda a samu zaman lafiya alhamdulillah gida to na farko dai yau 2022 an samu matsala sosai domin tun 2019 shigan wannan cuta na coronavirus mun samu matsala duniya gaba daya musamman mu kuma nan kasan Kamaru arewacin kasan Kamaru mun wahala sosai eh gashi nan dai musamman wannan cutar din bai zo mana hakan nan ba amma gwamnati ta matsi komai ya zaman to dukkan wani abin da ka taba a duniya zaka saya sai a ce maka ai saboda matsalan coronavirus ba a samun tafiya kaza ba a sayo kaza yau misali muna da abinci masara ta yi tsada masara ta yi tsada dadin nan an noma masara an ka tashi sai jaka 6 da jaka 7 yau masara muna tafi masara ya zama jaka 28 a maganan da muke nan jaka kusan jaka 30 jaka 20 da yan kai masara buhun masara ya zama mana to yau ba mu san yaya ba yaya za mu rayu sukari an kara shi nama yau saniya kudi kilo ya karu ko ba haka ba sannan kuma misali yau gwamnati ta ce mana karatun yaran mu an saukaka mana an ba mu karatun yara a banza ka je ka rubuta yaro a banza a makarantar gwamnati to amma wannan a takarda ne gwamnati mu na abin da yake damu shi shugaban kasa Allah ya kara masa lafiya yayi kokari wato muna lura cewa yau Allah ya kawo sa shekaru yayi girma baya samu ya motsa ya duba abubuwan da yake yana fitar da wadansu abubuwa da yace to ayi a wannan abin amma a kasa ba ayi yau makarantu ka duba ka gani makarantun yaran mu suna karatu a zo a ce maka ka je ka biya yaro banza to ya zamanto ko wurin su kudade da ake cewa afeyeri ne idan ka tafi sai ka ga goma maka ka biya kudin bokon yaro da domin da an zaka zo ka biya jaka biyu kudin bokon yaro yanzu ya zama afeye a ce maka jaka 5 jaka 6 da jaka 7 kamun yaro ya kare shekara abubuwan da za rika kirkirowa kana biya wanda yake aji na farko na boko zaka samu kanka kana biyan kudin jaka kusan jaka 200 ko fiye da haka kaga wannan yana da wahala gwamnati ta lura mana da wannan idan ka zo ka ba da kudi wannan kam kadan yaron ka ya karatu a saukaka mana shi yau misali muna da matsalan ruwa yayi wuya ruwa ya yanke duk kasan Kamaru ba mu da ruwa a kowane lokaci ana yanke ruwa a yanke ruwa sati babu ruwa a yanke wuta sati babu wuta ana zaune matsaloli na nan a haka abinci kuma dukkan wani kayan abinci da take tuna ya karu ya zamanto wato wani kalubale baka samu abinci mai araha ko menene ka duka taba yanzu ya zama tsada gwamnati tana zaune sai ta yi magana ta ce to yanzu an sauka an saka kudin mai farashin shi kaza to yanzu mai ya zama jaka 2 2023 bai shiki bai cika ban mai jaka da 800 a yanzu maganar da nake gaya maka nan mai ya zama jaka 2 a kasan Marwa lita 1 yaya zaka yi wani mai zaka koma ma babu dukkan wani mai da ka tuna ya karu to yanzu sace ta sace kara takaddu to kasancewan karin takaddun nan shine ke kawo mana matsala mu kam abinda muke so mai sauki ne hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa ana zuwa asibiti magunguna ya zama tsada baka isa ba hanyar abinci sun yi tsada, abinci komai ka taba yanzu yayi tsada, hanyar karatu neman ilimi yanzu inda ake nan makarantu su zamanto ko da an ce maka makarantar nan zuwa karatun shi banza ne, to zaka ji an ce akwai ape wato iyayen wai yara ne suka hadu suka yi wannan abin, amma shi asusu su suka yi asusu, amma zaka tadda akwai hannun masu karantarwa da suke ciki, a ce yau boko ne wanda yaro yake nan ecole maternelle, wai ka ji yaro a ce maka boko Jakarta na gwamnati kuma public, to ka gani da wuya. To abin da yake tsole mana ido a matsayina na magidanci, a gaskiya wannan shekara 2023 da ya tinkaro gwamnatin kasan Cameroon mun ji labari ta kara abubuwa da yawa. Gwamnati yanzu batun wuta da babu, aka ce an kara kudin sa mu kananan masu amfani da wuta an kara maka kudin kilowatt, da dala 10 zaka biya mai kona kilowatt da wanda ba za ta kai 100 ba, dala 10, to yanzu aka ce an haurar da mu. Gwamnati ta yi maganin wannan ya tsaya do Allah, a 10 ma yayi tsada. Na biyun sa yau akwai dan talaka ne da yake fama zai sayi yar motar sa, an ce yanzu ita insurance mota ta zaba assurance da vignette, akwai takardar da ake biyan gwamnati ya zama jaka 50, a da dai ainihin sa da muka san wannan takardar din jaka 2 da rabi jaka 5 har ya kai 15, to yanzu an kara sa ya zama jaka 25 yanzu ya haura jaka 50, to ka gani da matsala. Amma gidanci karami mu yanzu abin da muke bukata gwamnati ta samu ta sauƙaƙa mana don Allah sha'anin abinci.
To kadan kenan daga cikin abin da ke ciwa al'umma kasar kamar tuwa ƙwarya, batutuwan da idan ta kama zamu bi diddigi da daidai domin jin matakan da hukumomi za su dauka na kawo sauyi da ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi kasar Ghana da makwabciya Najeriya. A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a wannan shekara da ma shekarun da suka gabata a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kun hadi ko kan hadi
kwade haba
in yi shuru ko in yi magana
mata su ba ka amsa.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a takaice.
To Hadiza, ga labaran a takaice. Wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin waje a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, jiya Laraba, ya yi sanadin kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40. Khalid Jadran, kakakin 'yan sandan birnin Kabul, ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na Afghanistan. Wani asibitin agajin gaggawa da ke ƙasar Italiya a Kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikkata. An naɗa babban hafsan sojan ƙasar Rasha a matsayin jagoran dakarun da ke yaƙi a Ukraine jiya Laraba. Wannan mataki ne da ke nuna rashin gamsuwar fadar Kremlin da yadda ake gudanar da jagorancin a halin yanzu da kuma kurakurai a aikin soja. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Laraba cewa an naɗa Janar Valery Gerasimov a matsayin sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Ukraine, shi ne babban hafsan hafsoshin sojin Rasha. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana ƙasar Uganda a matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba, kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe. Barkewar ƙwayar cutar nau'in Sudan wanda ya fara a watan Satumba bara ya yi sanadin mutuwar mutane 55. An bayyana haka ne a wani taro a gundumar Mubende, wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar Ebola nau'in Sudan karo na 5 a ƙasar Uganda. Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif ya yaba wa ƙasashen duniya jiya Laraba bisa alkawarin da suka yi na dala biliyan 9.7 a taron da suka yi a wannan mako a Geneva domin tallafawa ƙoƙarin Islamabad don farfaɗowa daga mummunan ambaliyar ruwa da sauyin yanayi ya haifar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniya namu na yau. Mai ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri, huta lafiya, ma assalamu.